kada a bautata wa kowa sai shi, mana shi kadai ya kamata a bautata masa, domin shi kadai ya cancanta a bautata masa. Anan kuma sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana, sannan kuma sai Allah ya ce a kyautata ma iyaye. Wannan gaba tana da matukar muhimmancin gaske. Za mu ga a gurare da yawa cikin littafin Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa umarni a bautata masa kai tsaye, umarnin da ya biyo baya sai ce a kyautata ma iyaye. Kyautata ma Allah bautan nan ba yadda yake so ba shi, a yadda Allah yake so a yi. Shi sa ma domin Allah ya tabbatar da cewa bautar yadda yake so za a yi, dalilin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kenan da sauran annabawa, dalilin saukar alqur'ani kenan da sauran littattafai, domin shi annabi ya karantar da al'umma yadda za a yi bautar ga Allah. Allah kuma ya saukar da littafin, sai littafin ya yi ma'aikuma wata rana Allah ya ƙara tashinsa, kuma ya ajiye shi gabansa ya yi masa tambaya. Shi sa Allah ya tunatar da ɗan adam wannan muhimmin abin. Allah ya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, hakika mun halicci ɗan adam daga wani tataccen jinin, ya dawo tsokar da ba ta wuce mutum ya ɗauka ya ji ba a baki ba. Sannan kuma fa khalaqnal mudghata izama, shi wannan wato tsokar kuma daga ciki sai Allah ya halitta mata kashi, yana ce fa kasawnal izama lahman, al'iran Allah maɗaukaki wanda ya fi kowa kyautatawa wurin halitta. Waɗannan alkhairai sun tabbata ga Allah wanda ya ce ne ya fi kowa iya tsarin halitta. Bayan nan Adam ya fito duniya, sai aka ba shi dama ya rayu da waɗannan da suka yi gina fitowar duniya. Kada zalla ce sun ma'in na kuma da zalika da mai yi so, sa'annan ku kuma bayan haka za ku zama mutattu. Allah zai zare rayuwa a kai ya tambaye shi dangane da abin da aka tura masa. Wannan shi ne babban dalilin da ya sanya Allah ya cancanta a bautata masa, saboda shi ya samar da kai daga babu. Na biyu, shi ya azurta ka. Duk wannan mana yake hannayen Allah cike suke da arziki, sai ce sahabun laili wan nahar, Allah mai kyauta ne dare da rana. Sai manzo Allah ya ce sai ka ga kowa ya fita ya samu gwargwadon abinda zai biya buƙatarsa. Kai ka san mai ba da wannan arzikin yana da taskar da ba za ta taɓa karewa ba. Duk kuɗinka da za ka aje mutum goma kacal, ka ce kullum su fito su zo gunka, za ka ba su abin da za su ci su dawo. Idan aka yi wata ɗaya za ka fara gundura ka fara gajiya. Wannan yana nuna taskar Allah cike take. Shi yasa Allah shi ke azurta ka, shi yasa ya cancanci ka bautata masa. Na uku, shi ne ya raya ka. Wannan rayuwar da kake ciki shi ya baka. Na huɗu, shi zai kashe ka in wa'adin rayuwa. In duniya ta taru ta kashe ka, wala ba ta isa ba, in Allah bai kaddara za a kashe ka ba. In Allah bai kaddara wa'adin ya yi ba. Shi yasa da yawa sai mutum ya fada haɗarin da ake tunanin mutuwa zai yi, amma saboda Allah bai kaddara ajalin ya yi ba, sai ga ya tashi. Saboda mutuwar a hannunsa take. Sa'annan kuma tsare-tsaren al'amuran da za ka yi gaba ɗaya shi ne ya tsara maka. Duk wani abu da kake yi Allah ne ya tsara shi. Inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar, Allah ya ce duk wani abu da ka sani mun halicce shi ne bisa ikon mu. shi ta maza na yake duk wani abu da dan adam zai yi bisa kaddarar Ubangiji zai yi wannan abun zai same shi yake har tsinciwar hancin igiyar takalminka Allah ya riga ya kaddara a ina zai tsinke a wace kafa a daidai ina a daidai wani lokaci Allah ya riga ya gama hanci kawai abin ne yake to waɗannan siffofin su ne ake ce ma siffofi na rububiyya halitta arziki rayawa kashewa ƙara maka al'amura waɗannan su ne manyan siffofi na rububiyyar ubangiji wanda su ne kuma suke sawa ɗan adam ya san Allah shi kaɗai yake son abota shi yasa da annabi ibrahim ya kira mutanensa ya ga suna bautar gumaka ƙarshe suke tattara gumakan nasu sai yake cewa afara aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin yace ba ku ba da labari duka waɗannan abubuwan da kuke mota da na gumaka da ku da iyayenku na da can yace ku sani duka waɗannan allolin baki ɗaya makiyana ne ba ni ba ba wanda ya cancanci in bautawa illa rabbal alamin fi maƙagen halitta gaba ɗaya kaga ta yi amfani da ma'alicin halitta gaba ɗaya mai azurta su mai raya su mai kashe su mai tsara musu al'amura don su fahimci fa wa yake nufi sai jero musu waɗannan siffofin sai ce allazi khalaqani shi ya halicce ni fa huwa yahdini shi ke shiryar da wallazi huwa yut'imuni wa yasqini shi ke ciyar da ni yake shayar da ni kaga arziki wa idza maristu yace in ne rashin lafiya nan kuma wani ladabi ya koya mana sa ciwo Allah ne yake kaddarawa ciwo ya kama ka to amma ciwo shi a wurin dan adam yana ganin sharri amma a wurin Allah cuta baiwa ce yadda kake bawa haka kake baiwa umarni Allah ke bata to shi yasa ladabi ga Allah ba za ka danganta ciwo ga Allah ba sharri ba a dangantawa Allah amma dan ladabi sai dai ka danganta masa alheri shi ya sanya da ya zo ciwo sai ce wa idza maritu idan na yi rashin lafiya sai ce wa idza amradani in ya sa da rashin lafiya sai ce wa idza maritu in na yi rashin lafiya ne ciwo amma da yake warakar falala ce sai ce fa huwa yashfini shi ke warkar da ni kaga wannan ma tsara al'amuran sai ce wallazi yumituni thumma yuhyini shi ne sarkin da yake kashe ni in wa'adina yayi kuma shi zai raya ne ranar lahira sai ce wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmal din shi ne wanda nake kwaɗayin ya gafarta min zunubaina ranar sakamako jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أكت الإبادة سوناني نيفكترو تول أبدا ألا يكيسو ويدنش دق أبدا ألا يكيسو ويدنش الإبادة يرمى ماشي fata masa kalamai mai daɗi dole ne ibada min al-aqwali na maganganu wal af'ali da ayyuka tafiya sadin da zumunci zuwa gaida iyaye tafiya makaranta zuwa masallaci zuwa sulhu tsakanin waɗanda suka yi sabani da junansu sulhun ta ma'aurata duka waɗannan ibada min al-aqwali wal af'ali sannan az-zahira wanda suke na fili wanda gaba take yi harshe yake wal baqina da na kowe wanda zuciya take kiyaye inda da hararo girman Allah ganin girma da kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ganin girman iyaye ganin girman na gaba, tausaya ma na ƙasa, duka waɗannan ayyuka ne na zuciya. Kiyaye hasada da girman kai, guje ma raina wani, jin kai ba kowa ba ne da wazo, duk wannan aiki ne na zuciya, duka waɗannan sunan su ibada. Ashe wanda yana nuna mana kenan duk wani numfashinka yana da alaƙa da bauta ga Allah Maɗaukakin Sarki. Wannan shi yake ce mai ibada. To Allah sai ya ce ka bautata mu. To sai sirrin nabi kawai sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana, a kyautata ma iyaye. Wannan yana nuna maka ashe akwai alaƙa a nan tsakanin ka bautata ma Allah da kuma umarnin da Allah ya bayar na a kyautata ma iyaye. Bai ce ce alaƙa. Allah ya ce ka bautata masa, ya cancanci ka bautata masa saboda waɗannan abubuwan da ya yi maka. Mun jiro waɗannan manyan sukofin da ya yi maka, kuma kowa ya yarda da arni da musulmi har wanda bai da addini ya yarda Allah da ya yi shi. Shi sa kafirai Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda, me za su ce? La yaqulunna Allah, sai su ce Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, in ka ce da su waye su, sai su ce Allah. Saboda sun yarda Allah shi ya halitta. To tunda shi ya halitta ya yi waɗannan abubuwan, shi kaɗai ya cancanta abokata masa. To me yasa aka biyo baya da iyaye alaƙar shi? Shi Allah ya halicce ka, sai kuma ya tsara wanda za su zama sababin fito da kai duniyar, su ne iyaye. Kaga shi kenan akwai alaƙa tsakanin halittar Allah da kuma umarnin da ya baka na cewa ka bautata masa saboda shi ya halicce ka, da kuma umarnin da ya ce ka kyautata ma iyaye saboda su ne silar wannan cikar ikon na Allah ya bayyana, su ne silar zuwan ka duniya. Wannan shi ne babbar gaba mafi muhimmanci da ya kamata ɗaya kalla. Iyaye su suka yi sababin zuwan sa duniya, su suka yi sababin zuwan sa duniya, ba dan su ba. Allah ya kaddara ta tsatsan su za su fito da bizu duniya, da babu labarinsa. To ashe wanda ya yi silar zuwan ka duniya har ka zama abin da ka zama a duniya, har ka samu abin da ka samu a duniya, wannan kuma shi ne zai zama sababin da za ka ci mutuncin ka. Anya kana da hankali kuwa, anya akwai tunani a nan, anya akwai lura, anya akwai hankali, kai tsaye babu hankali. Shi ya sanya ni a gurina wanda bai ganin kimar iyaye, wallahi da shi da mahaukaci da tsaye ciki, don bai da amfani a rayuwa. Kuma ina da dalilai da zan tabbatar da haka. Saboda haka wannan shi ne, shi ya sa za mu ga duk inda Allah zai umarni abu iyaye, sai da ya faɗi dalilin da ya sa ya ce a bisu. Dauki suratul Ahqaf, Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, sai ya ce hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. في سورة اللقمان الله يوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وعد وفصاله في آمين لما زلت أن أشكر لي ولوالديك إلي. Kaga waɗannan ayoyin gaba ɗaya suna nuna da Allah yake dan adam ya kyautata ma iyaye to sai faɗa yake jiya a ahzab sai Allah yake ma aiyyarsa ta yi goyen cikinsa ta dauki juna biyunsa kenan wahala kan wahala wahala kan wahala a suratul luqman sai yace wa'nan ala wa'ni rauni akan rauni wannan ya nuna uwa takan fuskanci abu bi a lokacin da take goyen ciki ga rauni ga kuma ƙarin wahala shi sa san yace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da daukan cikin da tawayiniyar da naƙudar da haihuwar da renan da yayan wata 30 nan kuma sai ce wa fisaluhu fi amaini shayar da shi zuwa yayi shi shekaru wannan ne sirrin da ya sanya sahabban manzon Allah suka ce zai iya yiwuwa a ɗau cikin ɗa a wata shida a haife shi kansa da wata shida ba ɗan mutum ba ne amma a wata shida zai yi mace ta haihu a wata shida saboda can Allah yake ɗaukan cikin da haihuwar da renan da yayan wata 30 nan kuma Allah yake shayar da shi renan kenan shekaru biyu suka ce in ka cire shekaru biyu a wata 30 ka cire wata 24 kenan a wata 30 saura wata nawa wata 6 zai iya yiwuwa kenan a ɗauki ciki a haife shi a wata 6 amma sama da wata 6 a ƙasa da wata 6 ba zai yiwu ba zai iya yiwuwa kuma sama da wata 6 ya tafi 7-8 dadda Ibn al-Qayyim ya yi wani dogon bayani a littafinsa Tuhfatul Mawdu' yana ganin galibi ɗa da yake zuwa wata 7 yana ganin yakan iya haɗuwa da matsala ba lallai ne in an haife shi ya zo da rai ko kuma bayan ya zo ya tabbata ba tare da ya koma ga Allah ba wannan kuma ko shi dalilai da ya ambata wanda ba shi ne ba Allah magana ta ba Allah wani za a ga wata 8 wani 9 shi ne mafi yawanci wani yana aurawa zuwa 10 wani yana iya ma fiye da wata 10 wani ma yana shekara 1 kai an samu wanda zai da shekara 3 a cikin babu su fata ta shi cikin tabi'a ya koyi Dhahhak ibn Mazahib yana cikin manyan almajiran Abdullahi ibn Abbas manyan malaman tafsiri a tabi'ai sai da shekara 3 a cikin babu su fata ta shi dan da yazo duniya ya gama hakuran da fiƙoƙi da tunani da komai da kayan sa yazo duniya wannan shi yasa Allah bai ce wata 9 daidai ba dole sai wata 9 ta yi wannu kirru fil arham ma nasha da mu tabbatar da dan a cikin mahaifa Allah ce ma nasha wa gudan lokacin da muka ga dama saboda ganin damar a hannunsa ce summan nukurijikun tiflan sannan mu fito da kuna yara ƙanana wannan yana nuna waɗanda suka zama silar zuwan ɗan adam duniya ba shi sun cancanci ya ɗauke su da ƙima a duniyar nan fiye da kowa shi ya sa bayan ka ɗauke biyayya ga Allah to babu wani mai haƙƙi a kan ɗa sama da iya to a nan wani zai ce to ai akwai wani abu ɗaya da muka manta a nan amma ba manta muka yi ba idan aka ce ɗa'a ga Allah to biyayya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama domin ai bayan ka yi ɗa'a ga Allah dole ne ka yi ɗa'a ga annabi to ya kuma ba a yi maganar manzon Allah ba shi ba ambace shi ba sai aka ce bayan ɗa'a ga Allah ɗa'a ga iyaye ne zai biyo baya dalili saboda ɗa'a ga Allah ta kunshi ɗa'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam da a dubule guri ne saboda haka abinda zai biyo baya ɗa'a ga wa iyaye domin ai ba zai yi muka san Allah ba sai ta hanyar wa sai ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ka iya da'a ga Allah ba sai ta hanyar da Annabi ya koya maka domin shi Allah ya aika maka saboda haka biyayya ga Annabi biyayya ce ga Allah shi sa Allah ya tabbatar da haka yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila kana nan sai Allah ya ce ku ya ku wadanda suka yi imani imani Allah biyayya yace ku yi ma Annabi biyayya yace wa ulil amri minkum bi shuwagabannin idan kun yi jayayya kan wani abu yake ku mai da shi zuwa ga Allah ku mai da shi zuwa ga Annabi ba amma shi ulil amri ba yace in har kun yi imani da Allah da ranar lahira imanin suka ce wannan aya tana ƙara tabbatar da da'a ga Annabi da'a ne ga Allah shi za a wani wurin Allah ya faɗa ƙarar zai ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya yi wa manzon Allah biyayya to Allah ya yi masa biyayya a wani wurin Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah Allah ya ce gaya musu ya kai Annabi in har kun kasance kuna biyayya ga Allah in dai kuna son Allah kuna ƙaunar Allah to ku mun da kenan duk wanda bai yi Annabi da'a ba to baya ƙaunar Allah baya san Allah ko ya ce yana san Allah ƙarya yake me wannan yake nuna wa da'ar Allah ta'ala ita ce da'a ga Annabi saboda Annabi isar da saƙon Allah yake to wannan shi yasa Allah ya dunkule a nan sai ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu kuma ya kunshi biyayya ga Allah shi ne bautata masa ya kunshi mai biyayya ga Annabi shine yi masa da'a cikin umarnin da guje ma duk abin da ya tsawatar ya hana kada ka bautata ma Allah sai da abin da ya shar'anta ka ƙaunace shi fiye da ranka fiye da iyayenka waɗannan iyayen naka fiye da 'ya'yanka da iyalinka fiye da mutane baki ɗaya fiye da duniyarka da arzikin da duk za ka samu idan baka tsaunaki Annabi haka ba har yanzu akwai alamar tambaya a kan ka dangane da ƙaunarka da Annabi to idan mun yarda iyaye sun yi sunan zuwan ɗan adam duniya kenan su suka fi kowa haƙƙi a kan ɗan adam bayan haƙƙin Allah da na Annabi da bawa zai kyauce wannan shi ne sirrin da ya sanya za mu ga a hadisan Annabi da yawa yake fito da waɗannan hadisan Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya ƙara masa yarda wani daga cikin tabi'ai mai suna Amr ibn Shaybani rahimahullah yace Abdullahi ibn Mas'ud ya karantar da mu yace na tambayi mai wannan gidan yace mai wannan gidan ya koyar da mu in ya Amr ibn Shaybani sai ya nuna gidan Abdullahi ibn Mas'ud yace Abdullahi ibn Mas'ud ya ce da mu an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙauna ya fi son a aiwatar da shi ya fi daraja a wurin Allah sai manzala ya ce imani da Allah imani da Allah kaga wannan yayi daidai da faɗin wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah sai ya ce sa'an nan wanne shi ne tambayar bayan wannan zini sai ya ce birru walidai bin iyaye sa'an nan wanne sai ya ce al-jihadu fi sabilillah jihadi wurin ɗaga addinin Allah har Abdullahi ibn Mas'ud ya ce da na nemi Annabi ya ƙara mun bayani da ya ƙara mun kaga nan ma ya nuna mana bayan da'a ga Allah abu na biyu shi ne nagarta da kyautatawa gawa da iyaye. Kyautatawa ga iyaye. Wani ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma a iyayen. Uwa ga uba. Sai yake ya manzon Allah man ahaqqun nas bi usmi sahabati. Wata ruwaya sahabati. Ya manzon Allah wane ne wane ya fi cancanta in kyautata masa zamantakewa ta da shi ta zama ta musamman in mutunta shi in kimanta shi wane ne cikin iyaye ya fi cancanta da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ummaka babanka mahaifiyarka sai ya ce thumma man sa'annan wa sai manzo Allah ya ce ummaka mahaifiyarka ya ce thumma man sa'annan wa sai manzo Allah ya ce ummaka mahaifiyarka sai ya ce sa'annan wa thumma man sai ya ce thumma abaka sannan babanka fa adnaka thumma adnaka sannan wanda yake kusa da kai bayan su sannan wanda yake kusa da kai bayan wani. A wannan hadisin za mu ga wani abun ban mamaki. A nan manzo Allah ya faɗi uwa sau uku sannan ya faɗi uba sau ɗaya. Ya ce uwa, uwa, uwa sannan ya ce uba. A nan sai malamai suka tattauna mai manzo Allah ya ce. Wasu cikin malamai suka ce abin da ake nufi uwa tana da haƙƙi ɗai guda uku a kan ɗa sannan uba yake da haƙƙi ɗaya. Kenan a gurin waɗannan malaman suka ce idan kenan za ka ba da abu idan ka ba wa uba dubu ɗaya sai suka ce uwa dubu uku za ka ba ta. Suka ce abin da ake nufi ke nan. Saboda annabi ya ce uwa, uwa, uwa. Saboda haka nata uku ne sannan ya ce uba. Kenan in ka ba uba dubu goma dubu talatin za ka bata. In ka ba uba dubu ɗari, ɗari uku za ka bata. In ka ba uba miliyan ɗaya, miliyan uku za ka bata. Suka ce abin da ake nufi ke nan. Sai wasu malaman suka ce a. Ba haka ake nufi ba. Suka ce abin da ake nufi shi ne uwa tana da wani haƙƙi da ya kamata ɗa ya ba ta kulawa ta musamman fiye da uba. Me yasa suka ce saboda akwai wasu abubuwa guda uku da uwa ce kaɗai take uba baya. Sun yi tarayya da uba kuma a kan ɗaya. Shi yasa aka ce uwa, uwa, uwa wannan abubuwan guda uku. Suka ce na ɗaya ɗaukan ciki. Uwan ciki uwa ce kaɗai take. Da maza na ɗaukan ciki. Da an ga ƙalubale. Suka ce uwa ce kaɗai take. Na biyu ɗawainiyar naƙuda da haihuwar. Wannan tashin hankalin ita kaɗai take. Na uku renan da shayar da ɗan. Suka ce wannan duk wace take. A nan huɗu sun yi tarayya da uwa tarbiyya. Suka ce shi ya sa annabi ya tunatar da ɗan adam ya ce babanka, babanka, babanka. Suka ce kuma Qur'ani duk inda ya ambaci kyautata ma iyaye ayoyin nan da na ambata ɗazu kai tsaye abin da ya biyo baya da shi aikin kuwa ya ambata. A suratul Luqman da ya ce wa wasannan insana bi walidayhi me ya biyo baya aikin kuwa sai ya ce hamalathu ummuhu wahnan ala wahni uwa ta ɗauki junansa mana cikinsa rauni kan rauni kaga renan ciki. Wa fisaluhu fi amaini ya yi shi a shekara biyu kaga shayar ba akwai abu biyu a nan koma suratul ahqaf hamalatu ummuhu qur'an wa wada'athu qur'a haihuwa za ga sanda ta dauki juna biyu wata ba ta san kanshin abu mata shi wata ce ta abai wata sai an sa mata ruwa kamar ba za ta rai haka sannan in ya zo cikin ya dan daidaita ba ta san kaza ba ta san kaza wani lokacin da daddare ta kasa bacci ki ta juyi kai da ta mata kaba ba a ciki ka hana ta ciki ta kasa bacci duk wannan tashin hankalin wani lokacin goban na sanye da bacci ba bin da ya fice wata ma in tafiya irin wannan nishin sai ka ji malama da na kan hana ni bacci da Allah malama.